sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC wannan karanta da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 25 ga watan Yuli na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji tabakin Sanata Ali Ndume game da garan bawul din da aka yi a majalisar dattawan Najeriya kwanan nan. Aliyu Mustafa Sokoto kuma na nan tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Jam'iyyar Democrat ta ƙasar Amurka ta fara babban taron ta a yau Litinin don tabbatar da tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin ƴar takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar 2016. Hakan ya haifar da wasu shakku tsakanin shugabannin jam'iyyar a wurin taron sakamakon wasu sakonnin email nata da suka bayyana, wanda hakan na iya sa taron ya waiwayi abokin karawanta Senator Bernie Sanders da Ido Rahama. An tilastawa shugaban wato babban kwamitin jam'iyyar Democrat na ƙasa baki ɗaya wato Debbie Wasserman Schultz ta bar wurin taron a jiya Lahadi biyo bayan sakonni 20,000 na wakil League da ya fitar. Ta sha zolaya wurin magoya bayan Sanders a lokacin da take jawabi ga tawagar jam'iyyar da suka fito jihar Florida, inda take wakilta a majalisar dattawa, sai dai bata ce ufan ba akan zancen sakonnin email din. Sanders mai ra'ayin gurguzu a jam'iyyar Democrat wanda ya fafata da Clinton a zazzafar takarar da aka yi na fidda gwani kafin wato ta zama yar takarar jam'iyyar kenan, ya ce ta keta doka bayyanan wannan sakonni na email. Sai dai wato ya ci gaba da faɗa abin da ya saba cewa jam'iyyar sun fifita Clinton a kansa ne saboda ta zama mace.
Majalisar Ɗinkin Duniya tana da alƙalamar wato alƙalaman fararen hula sama da 5,000 da suka samu raunukan yaƙi har da mutuwa wato 106 tsakanin watanni 6 farkon wannan shekarar kadai, wanda ya tabbatar da ƙarin kashi 4 akan abin da aka gani a shekarar da ta gabata wato shekarar 2015. Shugaban hukumar UNAMA Tadimachi Yamamoto ta ce ta bayyana hakan ne a lokacin da take jawabi a wani taron 'yan jarida a yau Litinin a Kabul, inda ta koka akan yadda bangarorin masu yaƙi suka saba alƙawura da kuma yarjejeniyoyin kare rayuwar jama'a. Kusan kashi ɗaya cikin uku na waɗanda suka samu raunuka ƙananan yara ne. A cikin rahoton tsakiyar shekarar ta da ta fitar, hukumar UNAMA ta kwatanta wannan lamari da abin fargaba. Shugabar ta UNAMA ta ce fada tsakanin bangarori biyu ya haifar da ƙarin kashi 23 na raunukan fararen hula fiye da bara, biyo bayan manyan hare-hare da kuna bakin wake da kuma fashewar bama-bamai da aka samu.
To jama'a, kuna shan wa'innan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Jami'an kiwon lafiya a Spain sun ce wata mace ta haihu wani jinjiri mai wani halitta wanda ke hana kwakwalwa aiki sakamakon kamuwa da cutar Zika, wanda shine na farko haihuwa da aka samu a nahiyar Turai. Jami'an sun ce a watan Mayu ne aka gano wannan mata na dauke da cutar Zika, amma sai ta amince ta rike wannan wato abin haihuwa nata. Likitoci a Barcelona sun ce alamomi na tabbatar da jinjirin na cikin koshin lafiya, kuma bai buƙatar a saka mai na'ura da zai farfado da shi. Mahaifiyar jinjirin ta samu wannan kwayar cutar Zika ne a farko-farkon wannan shekara akan hanyarta zuwa kudancin Amurka, bayan an gano ɗaruruwan 'yan Turai da suka kamu da wannan cuta, wanda suka samu daga ƙasashe da suke fama da irin wannan cutar ta Zika. Wannan ne karo na farko da aka samu jinjiri wanda ke da wannan matsalar haihuwa, wadda ke tattare da kwayar cutar Zika.
Turkiya ta sa ido, wato Turkiya tana sa ido akan wasu ƴan jarida da malaman makaranta da wasu ma'aikatan jirgin sama a kokarin da take yi na daukan mataki akan mutanen da ake zato suna hulɗa da wani malamin addinin musulunci mai hannu a cikin yunkurin kifar da gwamnati da sojoji suka yi a birnin Ankara wadda ba a yi nasara ba. Hukumomi a Turkiya sun ba da izinin tsare ƴan jarida su 42 da malamai 31 a gidan yari, sa'annan kuma aka sallamu wasu ma'aikata su 211 na ma'aikatar jirgin saman Turkiya. Ƙasar Turkiya tana kuma daure da wasu sojoji ƴan gudun hijira guda uku da ake musu zaton suna da hannu a cikin harin da aka kai a wani hotel a bakin teku a garin Marmaris, inda shugaba Recep Tayyip Erdogan yake hutunsa a yayin da aka yi yunkurin yi masa juyin mulki ranar 15 ga watan Yuli. Shugaba Erdogan ya ce da ya yi jinkirin minti 15 kafin ya gudu daga hotel ɗin. To da an kashe shi ko kuma an yi garkuwa da shi, wasu sojoji hudu kuma sun gudu ana neman su ruwa jallo. Kamfanin dillancin labaran Turkiya Anadolu ya ce shahararren marubucin nan Nezel yana cikin ƴan jarida da ake neman su don a yi masa tambayoyi. Yana kuma sukan lamirin shugaba Erdogan, kuma yana adawa da gwamnati, kuma yana goyon bayan Fethullah Gulen, malamin nan mai shekaru 45 wanda ya nemi mafaka a Pennsylvania a nan Amurka tun wato shekara 1999. Ankara tana zargin wato gwamnatin ƙasar ta Turkiya tana zargin Gulen da haddasa tawayen da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 290 wanda ake buƙatar a ɗaure shi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da birnin tarayya Abuja. Garin Bawul din da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya yi ranar Alhamis din da ta gabata ya janyo cece-kuce sosai, musamman a daidai lokacin da shi shugaban majalisar yake fuskantar kalubale a kotu akan yin wato dokokin jama'a a majalisar dattawa. Ga hirar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da shugaban masu rinjaye Sanata Muhammad Ali Indumi akan batun
matakan da kuka dauka a majalisar dattawan nan na yin garan bawul a kwamitoci. Ana nufin cewa kawunan like minds the unity forum ya zo dai kenan yanzu
insha Allah. Dama siyasa kin san interest ne, to abinda ya kawo ma kalubale a majalisa din nan don wato interest din ne, mutane suna ganin ya kamata to samu biyan bukatun su, to tunda ba a yi ba ana wannan, to mun ga tafiyan nan su ba ba mu ba, inda ba zaman lafiya ba jin dadi. Akai muhawara akan menene ne zai ya kawo zaman lafiya, to sai aka ce a sake ayi garan bawul akan tsarin committee a suma a ƙara musu komitoci kenan, don ba wai dama ba a basu ba, ko kuma shine abin da akai canje-canje don a samu a ƙara musu, kuma ba wai a ƙara musu komiti kawai ba, a ƙara musu komiti masu menene armashi, to kuma shine haka akai. To insha Allah yaje muna ganin yanzu dukan mu muna ganin ya kamata shi bayan shekara daya ana cece kuce, ya kamata a ce mun shirya don mu mance da abin da ya faru a baya mu ci gaba, don ƴan Najeriya suna jira, don ba dalilin da aka zabe mu bane kenan mu zo muna fada akan matsayi. Ƴan Najeriya suna tsammanin majalisar dattawa aiki ya kamata su yi musu.
Daga dukan alamu kaman tunanin Unity Forum da jam'iyyar APC na tafiya daidai. In aka ce ka sauka a mukamin ka na shugaban masu rinjaye ka bema wani, zaka sauka?
A ya danganta. Na farko Madina, matsayin nan na shugaban masu rinjaye da Allah ya bani, Allah ne ya bani, kuma masu rinjaye a majalisar ne suka bani. Wannan ba kaman komiti bane wanda shi shugaban majalisar ya zai ce wane ne ya sauka ya bari. Mutane mu 13 ne yan majalisar APC a arewaci masu, kuma a cikin mu 10 daidai suka sa hannu akan cewa sun amince cewa ni in zama musu shugaba. To ba zai yanzu din ba zai yi a ce na bari ba, tunda shugabanci na yanzu bai zama nawa ni kawai ba, na jama'a ne, na kuma yan caucus na North East ne, kuma yan caucus na APC ne. saboda haka yanzu a ce magana in ba laifi na yi ba ko kuma Allah ya kaddara ba ba zai yiwu a ce ni na bar wannan kujeran don wani senator dan wana wanda ba da komai ya fi ni ba don dukkan mu senatoci mu 109 nan dukkan mu daya ne senators ne muke ba ƙari ba wani rage
to bayan da kuka yi wannan garin bawul akwai wata zama ta musamman da caucus din APC ta yi
ni na kira
ka kira wannan taron to menene sakamakon wannan taron
wato abun bai kamata dai mu ce mun fidda shi jami'a a waje ba amma a takaice abinda muka yi shine to jama'a yanzu fa abinda dama yake damu maganan cewa ba a yi adalci a cikin rabarabin committee ba yanzu an yi gyara ya kamata yanzu mu mance da baya mu shirya mu yi gaba don Najeriya su gani a ƙasa wannan abun da muke yi nan ya fara jawo mana bakin jini har ya kai ga yan Najeriya suna ce kai wayannan senatocin suna ta fama da ta kansu kullum me ne ma amfane su gara ma a share ma senator din gaba daya a sauke maganan senator din a bar majalisa guda daya to tunda fa ya kai ga haka kar mu je muna fada a cikin gida a zo a ce gidan ma gaba daya kamata ko a sai da shi ko kuma a rusa shi sai dai matsalan yanzu daya shine mataimakin shugaban majalisar dattawa din to ba dan gidanmu bane amma dan makwabcin mu ne to shine inda ake da matsala dan makwabcin mu ya shiga gidanmu ya dauki wani abu shine ake ta rigima baban mu yana fada akai mu ma muna so gaskiya to abin nan shine magana daya din wanda yake kawo ci
kana ganin za ku iya rinjaye shi ya dawo jam'iyyar APC
wannan ba mu sani ba wannan yana daya daga cikin hanyoyin da ake bi a samu sulhu
A gaida Madina Dauda masu sauraro ga wannan sakon.
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara nau kuka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 4:43. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To yau taskar mu ta wasanni ciki take da rahotanni ciki har da abin da 'yan Najeriya ke sa ran sun ji ko sun gani yayin ziyarar shugaban hukumar kwallon kafar duniya ta FIFA a can Najeriya din.
Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Mr. Gianni Infantino ya kawo ziyara da tawagarsa a Najeriya. Akan haka, ya sani zagaya a jihar Oyo, inda ni ji bukatun wasu abuta harkokin wasar kwallon kafa a Najeriya.
Inda nake so ya sa baki shine wurin shugabanci domin nan ake samun tabarbarewa al'amuran.
Daga Niger muna da rahoto kan harbin kibiya.
Domin ba matasa damar gwada bajintar iya harbin kibiya ta hanyar amfani da kwali da baka irin na zamani tir alark.
A can kasar China kuma
an dage buga wasan da aka shata ta shirye-shiryen soma kakar wasanni a tsakanin Manchester United da Manchester City.
Har ila a Niger din kungiyoyin kwallon kafa an ce za su dara, sannan a Kano da Abuja kuma
kungiyoyin da ke wakiltar jihohin Kano da Kaduna da Katsina da Plateau da Akwa Ibom da Yobe da Nasarawa da Zamfara da kuma jihar Gombe ne ke fafatawa a gasar irin ta farko a nan Najeriya.
Akwai da ma muka ci 8 a cikin wasannin da muke yi a ciki.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To kamar yadda nace taskata mu cike take da rahotanni saboda haka ba za mu bata lokaci ba kai tsaye za mu fara da maganar ziyarar da shugaban hukumar kwallon kafa ta FIFA ta duniya yake yanzu a Najeriya da kuma sauran yan Najeriya daga ziyara din.
Sunana Sabiu Ahmad Kofa daga garin Ibadan. Muna so wannan ziyara ta shi ta haifa mana da alheri a nan kasa ta mu Najeriya dangane da irin abubuwan da yake faruwa a NFA damu na Najeriya ci gaba a harkar kwallo ta Afirka gabaki daya ba ma Najeriya ba. Sannan na biyu game da NFA namu munan na Najeriya
wato hukumar kwallo ta Najeriya kenan.
Yawwa kuma kwallo ta Najeriya dangane da irin matsalolin da suke haifarwa a junan su tsakanin su da su da ainihin saboda wasu ƴan sabanin ra'ayika da ake samu tsakanin su da ƴan wasa da kuma ainihin kociyoyi to duk waɗannan abubuwa yana kawo mana rashin ci gaba a Najeriya.
Kuna son kamar shi shugaban wato FIFA na duniya ya sanya baki kenan?
Yawwa muna so ya sanya baki ya gyara mana wannan al'amura domin kuma ya samu ci gaba.
To na farko dai muna marabu da shi sannan kuma muna fatar Allah ya sa wannan zuwan ya zama alkhairi gare mu da kuma duniya gabaki ɗaya. Wato abinda nake so na farko ya kasance waɗanda za ya zauna da su a tattauna mutane ne waɗanda suke da kyakkyawar manufa a wannan harkar ta kullun kafa waɗanda za su kawo shawarwari masu kyau sannan su bijiro mai da matsalolin muke fuskanta a nan Najeriya na harkar kullu waɗanda shine zai ya san irin a matsayin shi na high ranking a wannan harkar ta kullun kafa ya san irin shawarwarin da zai bayar. Kamar misali irin yanzu muna da talent a ƙauyuka ma za ka je ƙauye ka ga dan kullu wanda yake ya iya wanda in a
wato masu basira ke
masu basira wanda ƴan a kasashen da suka ci gaba ne za ka ga wani ne mutum guda ko kuma wata kungiya za ta kashe mai kuɗi tabbatar da shi a duniya cikin shekara ɗaya zai gama biyan su abin da suka kashe mai har a ci riba kuma shi ma ya zama wani zakara har ya taimakawa al'umma. Tunda yanzu harkar kwallon in ka duba da wuya ka samu wani kasuwanci ko wani harka da take kawo kuɗi kamar harkar kwallo dan kwallo yana fita kamar irin ihanacho din nan ka duba ka gani yanzu abin da yake mallaka da wuya ka samu wani gwamna na wata jiha wanda zai samu abin da dan kwallo irin wannan ke samu.
Kana buƙatar shi wato Giani Impatono ya sanya baki wurin zabe ko kuma kiran ƴan kwallo kenan?
Eh daga farko inda nake so ya sa baki shine wurin shugabanci domin nan ake samun tabarbarewa al'amuran.
Suna Biola Abimbola. Kiran da zan mai kira ɗaya ne wanda yake yayi kokari ya gyara tsakanin ƴan kwallo da sauransu. In sai gyara harkokin kwallon kafa to abubuwa za su zo da dan dama-dama. Yanda yake wanda suke taso ma su ma za su samu ci gaba.
Kana ganin wannan ziyara tashi a Najeriya ko kuma zai kawo wa harkokin wasannin Najeriya wani amfani?
A insha Allah in dai ziyara da zuciya ɗaya aka yi ta kan za ta kawo amfani.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaishe ka Hassan, bari mu je mai.
Yan wasa kimanin 12 da aka karkasa a gungu-gungu uku group A, B da C ne suka fafata a wannan kwambala karo na biyu da aka shirya a nan Yamai domin ba matasa damar gwada bajintar iya harbin kibiya ta hanyar amfani da kwali da baka irin na zamani tir alark don tantance waɗanda suka fi kowa daɗin hannu a wani matakin faɗakar da matasa sanin muhimmancin wannan al'ada da ke ƙoƙarin ɓacewa a ƙasashenmu na Afirka. Suma'ila Adamu shine shugaban hukumar Fenita ta wasannin harbi da kibiyar zamani tir alark a nan Niger.
Wayan ga yaran da su a kuke gani an san su a Dakar, an san su a Mali da duka inda da kwai irin wanga santurci.
A shekarar 2014 ne aka fara shirya irin wannan kwambala ta harbin kibiyar zamani sai dai ba a samu gudanar da ita ba a shekarar 2015 saboda wasu dalilai. To amma daraktan cibiyar Olymp Africa Dauda Adamu ya bayyana cewa daga bana an sake dawowa kan wannan gasa kuma za a ci gaba da shirye irin ta akai akai babu kama hannun yaro.
Nous comptons continuer pour que l'activité soit pérenne pour le Centre Olympique Africain.
A ƙarshen kafsawar wuni ɗaya ƴan wasan ƙungiyar da aka yi wa lakabi da Group B sune suka samu kofin wannan shekara ta 2016 wanda hakan zai ba su damar wakiltar ƙasar Niger a duk wata gasar tantance gwanayen iya harbin kibiyar zamani ko kuma ta waɗanda suka fi kowa daɗin hannu da za a shirya a bana a ƙasashen nafiyar Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mun gode Malam Sule. Za mu koma Nijar nan yan jima kaɗan Allah yadda, amma yanzu bari mu cilla zuwa cikin nahiyar Turai inda aka dakatar da wani gagarumin wasa da aka so a yi tsakanin wasu manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda biyu a China.
A daidai lokacin da ake shirin tunkarar sabuwar kakar wasanni ta bana, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sunderland da ke Ingila ta ɗauki David Moyes a zaman sabon mai horar da ‘yan wasan ƙungiyar a kwantaragin shekaru huɗu. Moyes ɗan shekaru 53 shi ne tsohon kocin Everton da Manchester United, zai kuma maye gurbin Sam Allardyce ne wanda a yanzu shine sabon kocin kasar Ingila. a ranar Juma'ar da ta gabata ne kuma aka tabbatar da Aladis a zaman sabon kocin na Ingila inda ya maye gurbin Roy Hodgson. A bangare ɗaya kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Hull City ta Ingila din Steve Bruce ya sauka daga mukaminsa a club din wanda ya sami ci gaba zuwa gasar Premier ta bana. A can kasar China kuma an dage buga wasan da aka shata ta shirye-shiryen soma kakar wasanni a tsakanin Manchester United da Manchester City sakamakon ruwan sama da aka tafka kama da bakin ƙwarya wanda ya cika filin wasan na birnin Beijing. Dukkan hukumomin kungiyoyin biyu dai sun yi muwafaka akan soke buga wasan a filin wasannin Olympics na shekara ta 2008 inda daga bisani kuma suka ba da sanarwar cewa ba za a sake shirya buga wasan ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To gaishe ka Murtala. To bari mu sake koma jamhuriyar Niger inda aka ce club din wasanni na dabdayin dariya.
Bayan lokaci mai tsawo ana jira a ga yanda za ta kaya a neman masu shirin tallafa ma kungiyar kwallon kafar jamhuriyar Niger tun lokacin da kamfanin Orange ya bar yin haka, kuma kungiyoyin da ke halartar wasannin League 1 da kungiyar kwallon kafa ta ƙasa suka bar cin muriyar wannan yarjejeniyar. Sai gashi a ƙarshen makon da ya gabata murmushi ya dawo a huskokin 'yan wasar kwallon kafa da abuta sha'anin wasan kwallon kafar na jamhuriyar Niger, bayan da kamfanin Airtel ya amince da bada kudade da kayayyaki na wasa ga kungiyoyin kwallon kafa na League 1 na jamhuriyar Niger.
Wannan ba karamin ci gaba ne, tunda yanzu ya kaga federa son da minister gaba ɗaya sun zo sun amshi wannan bidige wanda za a yi na shampiyona gaba ɗaya na shampiyona da na Monday di Saturday da wanga sanyo wanda aka yi gaba ɗaya sun yi bidige wajen ina ga miliyan 400 su kuma an damka su da hannun Peniput, hedda minista ta damka su da hannun Peniput. Wannan ba karamin ci gaba na ba bisa ga harkar wasan mu ta nan Niger kenan.
Sai dai Hausawa na cewa ba girin-girin ba ta da yi mai, kenan ya kamata wannan tallafin na kusan rabin biliyon guda na sefa da Airtel ta ba hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger mutane su gani a ƙasa. Haka shi ma Alhaji Hamzan ya jaddada.
Fatan mu dai wanga ci gaba ne, wanda kenan ɗan dama ta harkar sport sai da mayan sai da kuɗi. To dai inda akwai kuɗi na yin waɗannan abubuwa sai kaga komina na an yi shi sauƙaƙe an ƙare. Kenan fatan mu ayi wanda an kafsa wannan hannu abu ga magabata, kuma yana da kyau a ce kuma mutane sun gani a ƙasa an yi shi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To merci beaucoup Malam Haruna, mun gode kwarai da gaske. Bari mu saki koma can cikin Najeriya kuma a kanan Dabo, inda ake wata gasa a karan farko a kasar.
Kungiyoyin da ke wakiltar jihohin Kano da Kaduna da Katsina da Plateau da Akwa Ibom da Yobe da Nasarawa da Zamfara da kuma jihar Gombe ne ke fafatawa a gasar irinta ta farko a nan Najeriya, inda Kano da Katsina da Nasarawa ke kan gaba a wannan gasa wacce za a kammala ranar Lahadi mai zuwa idan Allah ya kai mu. Alhaji Amir Abdullahi Libata da ke zaman sakataren hukumar kula da wasannin guragu ta Najeriya na cewa
a top on the list a jiya muna da result cewa Kano tana da maki 9, Katsina da maki 8, sannan kuma Nasarawa na da maki 7. Kano da Katsina ne za su kara na karshe a ranar 31 ga wata, wato wata Lahadi mai zuwa insha Allah.
Tunde mataimakin kocin kungiyar Kano Philis Aminu Ahmad Tidin wada ke cewa akwai alamun za su lashe gasar.
Muna da kwallo 22 wanda muka ci. Mun ci Kaduna, mun ci Nasarawa, mun yi draw da Nasarawa, muna yi da Yobe yanzu. Akwai wanda ma muka ci 8 a cikin wasannin da muke yi a ciki.
Shi ma dai Abubakar Musa, kocin Nasarawa United a kwallon na guragu, na tofa albarkacin bakinsa.
Tunda muka zo muna buga wasa yanda ya kamata, domin tunda muka fara wasa har zuwa yau ba a yi winning dinmu ba, sai dai draw da muka yi da Kano kawai. Mun buga wasa 5 kenan, muna da wasa da Kaduna, kuma insha Allah muna sa rai nan ma muna da nasara. Yanzu a takaice ina ga kaman wasa 4 ya rage mana.
Sai dai takwaransa na Akwa Ibom Ibrahim Abdullahi ya ce ko da yake ɗan kungiyar sa ba su sami sukunin jefa kwallo a raga ba, amma dai sun taka rawar gani.
Mu Akwa Ibom zuwan mu na 2 kenan, gaskiya ba mu ci ko ɗaya ba, amma kuma na ji daɗin yanayin hannunsu da na gani. Kaman wasa na gaba ina da hope ba karami ba.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To kai ma mun gode maka Malam Mahmud. To jama'a abin da ya sauka a shirin labaran wasannin wannan litinin kenan sai wutan Allah ya nuna mana. Muna godiya ga wakilanmu da suka aika mana labarai ko kuma rahotanni a yau wanda suka hada da Hassan da Sili da Murtala da Haruna da shi Mahmud. Muna fata za a ci gaba da haka. A madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan yaki ya zo ƙarshe, akan sanya hannu akan rajinyoyin zaman lafiya, akan wargaza rundunonin sojoji, mafi yawan jama'a suna daukan cewa nan take rayuwa kan koma kamar yadda take a da. Amma raguwar nakiyoyi da aka birni a ƙarƙashin ƙasa da wasu makamai da basu fashe ba sukan zama barazana ga samun kwanciyar hankali da ci gaba na tsawon lokaci. Wannan abin na sa ba a iya samun amfani da dubban eka na filaye, sannan yana gurgantar da harkokin yau da kullun na al'ummomi da yawa. Domin kawo sauƙin asara ta tsawon lokaci tare da taimakawa al'ummomin da yaƙi ya lalata ta yadda za su samu zaman lafiya mai ɗorewa, Amurka ta samar da tsabar kuɗi fiye da dala miliyan 2,600 tun daga shekarar 1993 domin gudanar da ayyukan lalata makamai waɗanda suke taimakawa wajen tono nakiyoyi da aka birne a lokutan yaƙi da sauran abubuwa masu fashewa kamar hasashe, ƙwansan bam da bama-baman da jiragen sama ke zubowa wanda ba su fashe ba. Duk da haka ƙasashe da dama na shafe shekaru da yawa bayan an yi yaƙi har an manta akan samu nakiyoyi da bama-bamai da ba su fashe ba suna ci gaba da kashewa da gurgunta mutane. A saboda haka kawar da irin waɗannan nakiyoyi daga fagen da aka yi yaƙi aiki ne na lokaci mai tsawo. Wannan aikin zai iya yin nasara ne kawai ta hanyar samar da ƙwararru da za su iya wannan aikin. A cikin ƙasashen da abin ya shafa tare da horar da shugabanni da za su jagoranci ayyukan kawar da nakiyoyi a cikin ƙasashensu. Yau shekaru da dama kenan cibiyar nazarin samar da zaman lafiya da farfaɗo da ƙasashen ta duniya da ke Jami'ar Madison a jihar Virginia tana gudanar da horaswa na aiki ga shugabannin ayyukan tono nakiyoyi a faɗin duniya. Tun shekarar 2010, ofishin kawar da makamai da rage su na ma'aikatar haƙoƙin wajen Amurka na ɗaukar nauyin gudanar da wannan horaswa wanda take haɗa sabbin dabarun gudanar da ayyukan kasuwanci da irin dabarun da ƙwararru a fannin tono nakiyoyi suka koya a bakin daga. Manufar wannan ita ce horar da manyan shugabannin hukumomin kawar da nakiyoyi na ƙasashe domin ƙara kaifi da tasirin aikinsu. Tunda a cikin wannan shekarar jami'ar ta horar da masana kawar da nakiyoyi daga Afghanistan, Colombia, Iraq, Laos, Lebanon, Libya, Senegal, Sri Lanka, Somalia, Tajikistan, Vietnam da Yemen. Amurka tana bayar da kuɗin gudanar da ayyukan kawar da nakiyoyi da abubuwa masu fashewa ne saboda ta irin hakan tana kare fararen hula daga irin wannan sauran haɗarruka, sannan kuma daɗin daɗawa tana tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai ɗorewa a duniya. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu da labarai amma a takaice.
Jam'iyyar Democrat ta Amurka ta fara babban taron ta a yau Litinin don tabbatar da tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin 'yar takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar 2016. Hakan ya haifar da wasu shakku tsakanin shugabannin jam'iyyar a wurin taron sakamakon wasu sakonnin email nata da suka bayyana wanda ake ganin wato taron zai iya sa a waiwayi abokin karawanta Senator Bernie Sanders da idon rahama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da alƙaluma na fararen hula sama da 5,000 da suka samu raunuka na yaƙi har da mutuwa da suka kai wato 1,600 tsakanin watanni shidan farkon wannan shekara, wanda ya tabbatar da ƙarin kashi 4 akan abin da aka gani a shekarar 2015.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da Injiniyan Mr. Darrell Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.